auren wuri ga yaya mata wanda kan sanya su zamo iyaye a lokacin da su ma suke buƙatar kulawar nasu iyayen. Kana da azabtarwa da kuma nuna wariya ga jinsin mata na daga cikin abubuwan da ke hana yaya mata samun ilimin da ya kamata. Ranar 11 ga watan Yuli na kowace shekara ita ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tattauna makomar yawan jama'ar duniya. Bikin na bana zai mai da hankali ne akan batutuwan da suka shafi yaya mata yan ƙasa da shekaru 18 waɗanda ke fuskantar ƙalubalen rayuwa daban-daban a sassan duniya. Kama daga auren wuri, ana so su kunin samun ilimi ta hanyar cire su daga makarantu gabanin su kai ga kammalawa da kuma nuna wariya a wasu lokutan baya ga musgunawa rayuwarsu. Tauye ƴancin samun cikakken bayanai akan kiwon lafiya da ƴancin rayuwa na daga cikin tarin matsaloli da ƙalubale da ke haifar da giɓi ko kuma koma baya ga ci gaban ƴaƴa mata a galibin sassan duniya. Binciken masana ya nuna jimlar ƴaƴa mata ƴan ƙasa da shekaru 18 miliyan 15 ne ake yi wa aure a kowace shekara a ɓangarori daban-daban na duniya. Yayin da hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ke cewa yara mata miliyan 31 ne ba sa iya zuwa makarantun primary a ƙasashen duniya daban-daban, inda a hannu guda kuma adadin 'yan mata miliyan 60 ne ba sa samun sukunin shiga makarantu a matakin ilimi daban-daban. Hukumar ta UNESCO ta ci gaba da cewa akwai kusan 'yan mata miliyan 5.5 a Najeriya da ba sa halartar makarantu, a Pakistan kuwa akwai fiye da miliyan 3, sai ƙasar Habasha mai sama da miliyan 1.5. Hukumar ta UNESCO ta yi amana cewa da a ce ɗaukacin matan duniya za su riƙa kaiwa ga matakin ilimin sakandare, to babu shakka da an kawar da kashi 2/3 na matsalar auren wuri da ake fama da ita. A kazalika, binciken hukumar ya ce mutuwar yara ƙanana za ta ragu da abinda bai yi ƙasa da kashi 15% ba, da a ce dukkanin matan duniya suna da ilimin primary. Kazalika, binciken ya nuna cewa da a ce kowace mace a duniya na da ilimin secondary, to yawan mutuwar yara zai ragu da kashi 50%. Shugabannin gwamnati da na hukumomi masu zaman kansu da ma shugabannin al'umma wajibi ne su tashi tsaye wajen kare haƙƙin 'yan mata, musamman ma 'ya'yan talakawa waɗanda talauci ke hana su zuwa makaranta ko kuma ake azabtar da su ta hanyar aikatau da sauran aƙidu na gargajiya. Ji Babatunde Osotimehin, babban daraktan asusun kula da yawan jama'a na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ita ma Madam Ambrigetti, shugabar kungiyar Plan International, cewa take sanya yaya mata a makaranta na da matukar muhimmanci a matsayinsu na jagoran kawo sauyi a cikin al'umma, musamman ta fuskar tattalin arziki da zamantakewa da ma sauran fannoni na rayuwar bil'adama. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.